الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبوتا بأ الله تبارك وتعالى لتبكم ولدن جينيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 27 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 10 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratul Yunus kafin darasi ne uba da yafi an tambayoyi suka iya gabata na
hadisi da yake cewa kike ta salfa da bada azwa da sallallahu alaihi wasallam
wai dangane da hadisin da ke cewa igtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi jafna fa ja'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li yagtasila minha aw ta riwaya aw li yatawadda minha kamar yadda aka samu hukunta daga marwayi فقالت يا رسول الله إني كنت جنوبا فقال إن الماء لا يجنب حديثني واندا واتو عبد الله دان عباس الله إكرام سيدا يرويتو چيوا واتماتا daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi wanka a cikin wani bahu idan aka ce jafna shine babban akushi kenan jam'un sa shine jifan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul saba wa jifanin kal jawab jifan jam'i ne na jafna a hausa shine ake kiran shi da babu ko kuma ka kiraye shi da cewa daro ma'ana tayi wanka a cikin wani babu za Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo domin ya yi wanka da sauran wannan ruwa sai ta ce ya rasulullah inni kuntu junuba ai na kasance ina da janaba lokacin da na yi amfani da wannan ruwa ita tana ganin cewa datti ne kazamta ne don haka take sanar da shi sai manzon Allah yake cewa da ita innal ma'a la yujinib ai ruwa baya zama janaba ma'ana yin amfani da kika yi da shi a lokacin da kike da janaba wannan bai nuna cewa ba ruwan ya fita daga layin ruwa wanda yake tsarkakekke a karan kansa mai tsarkake wani don haka a wata riwaya Abdullahi dan Abbas sai yake cewa wato yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bi fadli maimuna radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanka da sauran wato matarsa maimuna Allah ya kara mata yadda wanda ita maimuna khala ce ta Abdullahi dan Abbas ma'ana innani shi ce ɗan uwar mahaifiyar shi ce to dan haka su waɗannan hadisai biyu abinda suke nuna mana duk ruwan da aka yi amfani da shi a cikin ibada wankan janaba ko arwalla ko da mutun ya tsoma hannunsa wannan ruwa ne tsarkakekke ya halitta a yi aiki da shi sabanin hadisin da wani sahabi ya rawaito wanda yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tabtasila almar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli almar'a wa liyaktarifa jami'a hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin namiji yayi wanka da sauran mace kuma ya hana mace ta yi wanka da sauran namiji sai dai su kamfata gaba daya a lokaci guda ma'ana su yi wankan tare kowa yana sa hannu yana kulbuwa amma wani ya raga wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi yayi hani wannan hadisi kuma ya tabbatar da cewa ga yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wanka da sauran ruwan matar Samimuna malamai da suka hada kan hadisin suka ce shi wannan wanda yake hani hanin da yake hani ne na tsarkakewa ba na haramci ba in har akwai wani ruwa to shi ya kamata kai amfani da shi an gane tare da halaccin kuma ya halatta kai don haka kenan hanin ba na haramci bane hani ne wanda yake na tsarkakewa domin kowanne hadisin ingantacce ne na'am
kamar sanya tukunci a kayan banza ba tare da an yi kawo ba ai ce ne mudi kamar balo
to ba a kowane lokaci bane balo take zama kayan banza sai in wasu abubuwa sun gitta sannan ta zamanto kayan banza kuma dole mumini ya kaurace mata duk lokacin da ya kasance akwai wato muda a ciki ko ya kasance akwai tuzartar da abin da yake wajibi an gane ko ana haraka ta kullu za a bari lokacin sallah ya wuce ko kuma ga wasu abubuwa wadanda suka zama tilas a kanka ka watsar da su ka je wasan kullu ko kuma akwai san arni an gane ko domin kauna arni haramun ne in har ka je za ka so wani dan kullu a zuciyarka to ya zama to haramun ko kuma bayyana al'aura ma'ana za a bayyana cinya a waje domin cinya al'aura ce kuma da nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ko kuma wato haddasa kiyayya da gaba tsakanin jama'a ta mu'minai to duk irin wannan abubuwa ne waɗanda suke haramtar da ita mafasid kin kwallon kafa ko kuma mu ce kwallo ya ma yawaita don haka malamai sun wallafa littattafai akan haka mashhur Hassan Ali Salman ya wallafa littafi wanda ake kiran shi da suna Kuratul Qadam bainal masalih wal mafasid ash-shar'iyya haka nan akwai wani malami ya wallafa littafi akalla ya kai safaha sama da 500 akan abin da ya shafi kwallon kafa sunan shi Haqiqatu Kuratul Qadam to dan haka kasancewar in waɗannan abubuwa sun wuhinta game da kwallon kafa ma'ana za a zo a motsa jiki an gane ko domin a yi nishadi ba maganar bayyana al'aura cinya a waje ba maganar tuzartar da abin da yake wajibi babu wato haddasa kiyayya daga bato wannan sai a furta a matsayin halak motsa jiki ne wanda duk wani nau'i na motsa jiki halak ne matukar wani abu wanda yake na haram bai kutsa ba to in a irin wannan ne ba laifi akan iya sa tukuici musulmi domin su motsa jikin su tsakanin su ne kan iya sa tukuici wanda suka yi galaba kenan su dau wannan tukuici kamar yanda ake kasa da wakai a sanya tukuici amma in irin na wannan ne wanda abubuwa sun kutsa a ciki da wannan baya halatta matsayin da haramu ne kuma ai mudu kowa ya san mudu mun yi bayani akan haka
kamar wanne kawa
na bayani ne muke so ba ta kan wani hadisi na Umar da yake cewa ayar kudu ahaduna wa huwa junubun min zalalatin qala na'am idza tawadda ahadukum falyabdu
wai hadisin Umar da yake cewa shin ɗayan mu zai kwanta yayi bacci alhali yana da janaba manzo Allah yace kwarai amma idan yayi arwalla idan kana nihin kwana da janaba sai in ka tashi sannan kai wanka to ba a buƙatar ka kwanta face sai kayi arwalla domin yin arwallan nan zai dan saukaka maka janabakin amma ba dan ya dauke wannan janaba ba ita kuma wannan arwalla tsugunni baya karya ta da bacci da sauransu an gane ko iya abinda hadisin yake karantarwa idan mutum yana da janaba yana nihin ya jinkirta wanka to ba a buƙatar ya kwanta ba tare da yayi arwalla ba shine yace ayar qudu ahaduna wa huwa junub shin dayan mu yanzu zai yi bacci yar qudu bi ma'ana yana kamar yadda Allah yake cewa wa tahsabuhum ayqaban wa hum ruqud raqid kenan mai bacci ruqud masu bacci ayar qudu ahaduna shin yanzu dayan mu zai kwanta yayi bacci wa huwa junub alhali yana da janaba qala na'am maza Allah yace kware ya halatta amma me yace idza huwa tawaffa idan yayi arwalla kina wannan manzo Allah yana shiryar da mu abin da ya dace in kana nihin ka kwanta da janaba to ana buƙatar kai arwalla na'am
kana da mutumin da ya mutu yana sabon Allah sai jama'a su ka cewa Allah in ya ga dama sai ya shiga haram wannan kalma tana muwafaqa da
wannan wai mutumin da ya mutu a matsayin sa na mumini mai sabon Allah menene hukuncin fadar jama'a cewa in Allah ya ga dama sai ya yafe masa wannan magana da jama'a suke fada ita ce magana daidai duk muminin da ya mutu a matsayin sa na mai sabon Allah iya abinda za a fada bawa ne na Allah lamarin sa na ga mashi'ar sa in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gulgudan laifin sa an gane ko wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa sabani ga khawari da mu'tazila wanda su a iya aqidar su suna ganin duk mutumin da ya mutu yana aikata babban laifi to makomar sa mutu ne dan mutu ne zai dawoma a cikin ta aqidar ahlus sunna wal jamaa duk sabon Allah da mutun yake a matsayin sa na mumini in ya mutu akan haka bai tuba ba dole ne za mu maida al'amarin sa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za mu ce ba wani yanzu ma ana can ana shan azaba ko da kofin giya mutum ya mutu a hannu an gane ko karo tana shashanci ta mutu a cikin wannan hali a matsayinta na musulma ba mu da dalilin da za mu ce ya mutu ce kuma ba mu da dalilin da za mu ce a yanzu ma ana azabtar da ita iya abinda za mu yi sai mu maida lamarinta zuwa ga Ubangijinta in ya ga dama ya yafe mata in ya ga dama ya azautar da ita gurgudan laifinta hadisi na cikin sahihul bukhari hadisin ubada ibn samit ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه أن الله يكتي وكل مبايع دني abu sa cewa ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku zo da wata ƙarya wanda za ku yanka tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku kuma ba za ku saba ba ga duk wani al'amari wanda yake ma'ruf wanda shari'a ta zartar da shi manzo Allah sai ya ce duk wanda ya cika da wannan alƙawari fa ajruhu 'ala Allah sakamakon ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ya cika da wannan mubayi'a sai manzon Allah ya ce wa man asaba min zalika shay'an ya ce duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan fa'uqiba fi dunya aka masa uquba a nan duniya manzon Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan shi ne kankarar zunubinsa mai aure ne ya yi zina aka samu shaidu guda hudu suka tabbatar da yayi zina aka jajjefe shi har ya mutu a lahira Allah ba zai bincike shi ba game da laifin zina in mara aure ne aka masa wannan bulala dari a lahira Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi da laifin zina barawu yayi sata ya saci gurgudan abin da yake a yanke masa hannu sharta suka cika aka yanke masa hannu ba maganar a kiyama a bincike shi game da laifin sata dan haka yace faman asaba min zalika shay'an fa ukiba fid dunya fa huwa kafaratullah duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan aka masa ukuba a nan duniya wannan ukuba manzo Allah yace ita ce kankarar zulumi sai yace wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kun masa tarahullah sannan ubangiji ta'ala ya rufa masa asiri ba a cirke shi ba yayi sata ba a cirke shi ba ko yayi zina ba a kama shi ba an gane ko ubangiji ya rufa masa asiri kuma ya mutu bai tuba ba manzo Allah ya ce fa huwa ila Allah lamarin shi na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala insha afa anhu in Allah ya ga dama yayi masa rangwame wa insha aqabahu in ya ga dama kuma ya masa hukuba gurgudan laifinsa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu a matsayin sa na mai sabon Allah bai tuba ba to wannan ba za mu ma ubangiji subhanahu wa ta'ala karan tsaye mu ce wane yanzu ma ana can ana shan azaba ko mu ce dan muta ne iya abinda za mu yi sai mu mai da lamarin sa ga ubangiji in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azautar da shi kuma iya abin da yake kan mu yi masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya masa afuwa dan haka aka shir'anta mana sallah ta janaiza har ma a cikin ta mai muke cewa Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiati ya Allah wannan bawa in har ya kasance mai kyautatawa ne tsakaninka da shi ya Allah ka dada masa ka kara masa a cikin kyautatawarsa in ya kasance mai mugunta aiki ne ya Allah kai masa rangwame ka kauda ka wangiji ka masa rangwame game da muguntawar shi dan haka wannan ita ce magana daidai duk mutumin da ya mutu yana saban Allah sai mu ce lamarin sa na ga ubangiji in ya ga dama ya fi masa in ya ga dama ya azabtar da shi gurgudan laifinsa kuma mu yi mata masa addu'a cewa Allah ya fi masa an gane ko dan haka cewa wai mutumin da ya kashe kansa ya mutu kashiri wannan ba aqidar ahlus sunna wal jamaa ba ce aqida ce ta khawarijawa duk wanda ya kashe kansa in dai a matsayin shi na mu'mini yake ya mutu a matsayin mu'mini mai ragegen imani kisan kai laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka amma mutum baya kafirta a sanadiyar kisan kai sawa'in kan shi ne ya kashe ko wani ne ya kashe menene bambancin ran shi da na wani mutumin da ya kashe wani ba ma cewa kafiri sai mutumin da ya kashe kansa na'am
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
ana dayfun sanarani wa ana dabbatun min al-afr tukallimukum wa ataytu lis-safar insha Allah ila Chad wa ala
na'am darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 100 daidai wanda kafin ita aya ta 99 ubangiji ta'ala ke cewa walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun wanda bayani ya gabata akan ayar wanda ayar tana tabbatar mana mashi'a ta dan adam mai biya ce zuwa ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da kake so kake kauna ba zai tabbata ba sai idan Allah ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi famar jama'arsa gaba daya su gasgata shi a matsayin manzo su gasgata abin da yazo da shi na alqur'ani musamman amminsa wato Abu Talib wanda kasancewar har lokacin da ya shiga hali wanda yake na fitar rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna yana famar ya lakanta masa kalima ta la ilaha illallah manzo Allah yake cewa ya kai ammina yace qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah yace ya amina ce la ilaha illallah kalima ce daya daya zaka fada na kaba hujja da ita a wajen Allah abubakar kiyama cewa ka musulunta kai imani da ni za Allah idan ya fada masa haka akwai shaytanu biyu shine Abdullahi ibn Abi Umayya da Abu Jahal suna zauna a gun sai su ce masa a tarhabu an millati Abdul Muttalib shin yanzu addinin mahaifinka Abdul Muttalib zaka kiyamata idan manzon Allah ya ce masa ce la ilaha illallah sai su maimaita masa wannan mummunar kalima wanda kasancewar dabi'a ce ta dan adam duk lokacin da aka hada shi da uwayen shi da kakannin shi to a lokacin nan hamiya irin ta jahiliya take motsawa yanzu abinda uwayena da kakannina na same su akai za a ce ba daidai bane ba saboda kalima ce ta shaydanci kalima ce wadda take mummuna wadda ta kange dewa game da fahimtar gaskiya sai ya ce yanzu abinda uwayenka suke a ce ba daidai bane ba duk abinda uwayenka suke baya zamantowa daidai sai in alqur'ani da sunna suka tabbatar da daidaicin shi matukar yayi hannun riga da alqur'ani da sunna to dole ne zaka watsar da shi a matsayinka na mu'mini to manzo Allah yana famar ya lakanta masa kalima ta la ilaha illallah suna maimaita masa wannan kalima wanda dai a karshe ce yayi huwa ala millati abdul muqallib ya mutu ma'ana shi dai yana kan addinin Abdul Muttalib hadisin addinin Abdul Muttalib addini ne wanda yake da shirka manzo Allah sai yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha ank yace na rantsa da ubangijin da ya halicce ni yace zan roƙa maka gafara matukar ba a taka min burki ba take yake ku Allah ya taka masa burki ya turo sako ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim to dan haka manzon Allah ya samu damuwa da jin ciwo akan rashin musuluntar aminsa ubangiji ta'ala yace masa innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa alimu bil muhtadin da fadan sa ce laysa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha to dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kokarin ina ma a ce jama'arsa wato sun musulunta to amma Allah bai so haka ba shine anan Allah yace walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la amana man fil ardi kulluhum jami'a da dukkan waɗanda ke doran ƙasa gabaɗaya da sun yi imani ngani ko walau sha'a Allah la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahili walau sha'a la hadakum ajma'in da Allah ya ga dama da ya shirye da ku gabaɗaya to Allah ya riga yayi alƙawari wuta sai ya cika ta aljanna sai ya cika ta wannan alƙawari na shi ko baya saba alƙawari don haka yace walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la amana man fil ardi kulluhum jami'a da dukkan waɗanda ke doran ƙasa gabaɗaya da sun yi imani sai Allah yace da shi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin shin yanzu kai zaka iya tilasa mutane har su zamanto mu'mini wannan istifham ne wanda yake inkari Allah yana masa inkari ne saboda tsananin kwadan da yake da ba da kokarin da yake akan cewa jama'a su sai su musulunta ubangiji ta'ala ya ce da shi afa anta tukrihun nasa shin yanzu kai zaka iya tilasa mutane hatta yakunu mu'mini ai ila an yakunu mu'mini har akai lokacin da za su zamanto mu'mini sai ce wa ma kana li nafsi ai bai saukaka ba ga wata rai an tu'mina da za ta yi imani illa bi iznillahi sai da nihin Allah duk ran da kaga ta yi imani to Allah ne ya nuface ta da wannan imani fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu bayyikan harajan ka'annama yas'adu fis samaa kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun shine anan yace wa ma kana li nafsi ai bi saukaka ba wato ga wata rai an tu'mina da za ta yi imani illa bi iznillahi sai da nihin Allah wa yaj'alu rijsa ubangiji ta'ala na sanya datti datti wanda yake na kafirci ko kuma ar-rijsa anan ka dauke shi bi ma'ana al-azab an gane ko in ka dauke shi akan datti sai ka hada shi da waccan aya wanda ke cikin suratul tauba ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuuna najas an gane ku kenan me ake nihi da annajas anan bi ma'ana arrijis arrijis shine wato datti amma me ake nihi datti wanda yake ma'anawi shine kafirci wa yaj'alu arrijsa ubangiji ta'ala na sanya datti na kafirci alal ladina la ya'qiluna ga wadanda ba sa fahimtar abinda ake fada musu kuma ba sa fahimtar inda aka sa gaba wanda Allah ya riga ya kaddara musu tabewa da halaka to wadannan sune ubangiji subhanahu wataala ke tabbatar da datti na kafirci akan su har su kai lokacin mutuwa kamar yanda a ce yake cewa an gane ku kazalika yaj'alu Allahu risa alal ladina la yu'minu kamar yanda Allah ya sanya datti ga wadannan haka Allah yake sanya datti ga waɗanda ba sa yin imani a cikin sanarsa to don haka shari'a ta Ubangiji subhanahu wataala ce hidayatul tawfiq kamar yanda bayani ya gabata amma ka dace ka karbi imani wannan abu ne wanda Allah yake banta da shi amma hidayatul dilala wal irshad ta amaka bayani a nuna maka hanya ta ƙurai da irin sakamakon da ga duk wanda ya bita a nuna maka hanya ta banza da irin hukubar da Allah ya tanada ga duk wanda ya bita wannan abu ne wanda Allah ya mallaka ma manzansa sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa wal ardu wa ma fil ardu ala ila Allah tasirul umur to haka duk wasu mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malamai Allah ya mallaka musu wannan hidaya ta amaka bayani a nuna maka hanya ta ƙurai a nuna maka ta banza kuma taka ta rage to amma kai baka isa ba ka bi hanyar da kake so sai idan Ubangiji subhanahu wataala ya so a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wataala qul inzuru ma ba fis samawati wal ardh وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَبَنِجِي تَعَالَى كِيْتْشِوَا قُلِنْ ذُرُوا wato ce da waɗanda suka ƙaryata ka a matsayin manzo suka ƙaryata abinda ka zo da shi unzuru ma ba fi samawati wal ard ku kalli abinda ke cikin sammai da kasai na al-ayatul kauniyya ayoyi na Ubangiji subhanahu wataala masu nuna kadaitarsa ma anan istifhamiya ce za anan asalin sa ismul ishara ne amma duk lokacin da yazo bayan ma istifhamiya yana daukan ma'anar ismul musul ai mallabi ku kalli abin da ke cikin sammai wato da kasai me yake cikin sammai a cikin sammai akwai ayoyi masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wataala wandan da sun wuce alissafa haka idan ka kalli wato cikin ƙasa kamar yanda ya gabata tun a cikin suratul baqara inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin li qaumin yaqilu haka cikin ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab haka inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzalallahu minas samai min ma'in cikin wannan mirzkin cikin wannan ya gabata cikin su wannan farkon suratul yunus inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li qaumin yattaqun to dan haka idan ka kalli samaniya ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala masu nuna kadaitarsa sun wuce a lissafa, ga rana, ga wata, ga taurari, ga dare, ga yini, ga gizagizai, ga iska wadda take kai kawo, wata ta yi gaba, wata ta yi baya. Waɗannan duka dalilai ne masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan ka kalli rana da wata, tunda Allah ya halicci duniya da Allah ya halicce su, Allah ya tsara musu tafiya. Rana ta hudu daga gabas, in lokacin fada wata a yamma yayi ta fada, sai in an kai lokacin da Allah zai juya mata lissafi shine idan alkiyama ta kusanta, wanda za ta ringa hudowa daga yamma sannan ta yi gabas. Haka idan ka kalli dare da yini, ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda ka an gane ko dangane da rana da wata, mai Allah yake cewa wato washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qarib. An gane ko kuma can cikin suratul rahman, washamsu wal qamaru bi husban, rana da wata suna gudana a lissafi kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara musu tafiya. Haka idan ka dauki taurari, Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su saboda wasu hikimomi, su ma ayoyi ne waɗanda suke masu nuna kadaitarsa. Haka idan ka dauki girgije, aya ce babba daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka idan ka dawo duran ƙasa, ayoyi sun wuce a lissafa, ga ƙuramu da Ubangiji subhanahu wata'ala ya keta a cikin ƙasa, bayan cewa ƙasar ita kanta aya ce domin Ubangiji ta'ala ya shimfiɗa ta akan ruwa, sannan kuma ya kange ta da duwatsu, sannan kasancewar ga itace ga duwatsu, ayoyi sun wuce a lissafa. To shine Allah ya ce kulinduru, ce da su ku kalli abin da ke cikin sammai da ƙasai na ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda waɗannan ayoyi za su zame muku jagora ku gane gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ku gane gaskiyar abin da yazo da shi da abin da yake kiran ku, wato na kadaita Ubangijin ku a cikin ibada. Sai ya ce wa ma tugunil ayatu, wato ayoyi ba sa amfani wan nuzuru, wato da masu galgadi, an kaumin la yu'minun, game da jama'ar da ba sa imani da Ubangiji subhanahu wata'ala. Ka shekara kana musu wa'azi, tamkar kana zuba ruwa a bayin gurya. Dukkan waɗannan ayoyi na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda sun isa su zame ma mai hankali jagora, to amma su ba sa gani, kamar yadda Allah yake faɗa a can cikin suratu Yusuf, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Ayoyi nawa a cikin sammai da ƙasai gaya suna wucewa, amma kasancewar sai su bujire su kau da kai, ba sa nura da waɗannan ayoyi. In sun gani abin ya kayatar da su, ya ba su mamaki, sai su ce ɗabi'a ce, sun manta da Ubangijin da ya halicce su. To shine a nan ya ce wa ma tugunil ayatu, wato ayoyi wan nuzuru, wato da masu gargadi kenan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, da masu bin sawunsu. Ubangiji ta'ala ya ce ba sa amfani an kaume, wato game da jama'ar da la yu'minuna, ba sa imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan aya kamar cikon bayani ne akan ayoyi da suka gabata, da ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Ubangijin ka ya so da duk wanda ke doron ƙasa gaba ɗaya ya yi imani. To Allah ne bai so ba. Waɗannan ayoyi wanda sun isa su nuna mana kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma su Allah ya riga ya toshe basira, ba sa gani, ba sa hankalta. An gane ko? Da duk abinda manzannin Allah suka zo musu da su, kenan al-ayatul kauniyya da al-ayatul shar'iyya, ba sa amfani ga mutanen da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara musu bata da tabewa da halaka. Shine yace wa ma tugunil ayatu, wato ayoyi wanda Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasai, wan nuzuru, wato da masu galgadi, jami'i ne na nazir, ba sa amfani an qaumin la yu'minuna, wato ga jama'ar da ba sa yin imani. Kamar yadda ya gabata, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawna azabal alim. lalle wadanda kalima ta ubangijinka ta gasgata akan su cewa ɗan wuta ne, an gane ko? La yu'minuna, Allah yace ba sa yin imani ko ta kaka, walau ja'atukum kullu ayati, ko da a ce dukkan wata mu'jiza za ta zo musu wanda Allah ya ba manzanni, ba za su yi imani ba hatta yi raul azabal alim, sai an kai lokacin da suka ga azaba ma'abuciyar radadi ido da ido, in sun yi imani a wannan lokaci ko imanin su ba zai amfane su ba. Sai Allah yace fa hal yantazihuna, yace ba komai suke jira ba, illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim, face kawai kwatancin kwanukan waɗanda suka wuce gabanin su na al'ummu, shi kadai suke jira, ma'ana irin abin da ya samu waɗanda suka gabace su shine suke jira shi ma ya same su, irin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih da mutanen annabi Lut da mutanen annabi Shu'aib da sauran al'ummun da Allah ya halaka. An gane ku? Shine Allah yace fa hal yantazihuna, hal anan bi ma'ana ma annafiya, ai ma yantazihuna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim, ba komai suke jira ba face kwatancin kwanukan waɗanda wato suka wuce gabanin su, ayyam anan bi ma'ana waqa'i, azaba ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda ta abka ma waɗanda suka karyata manzannin sa. Don haka kasancewar shi ayyam ana amfani da shi akan duk abin da ya wuce da mutum, imma na alkhairi ko na sharri, abin da ya wuce da kai na jin dadi, to wannan ana kiran su ayyam, kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa zakkirhum bi ayyamillah, tunatar da su game da wato kwanukan ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana ni'imomin da Allah ya jaddada musu, kamar yadda mai daliya yake cewa ayyama kuntu rakhiya balin fi zara hadibin alayya muwassinin wa muwassidi, me yake nihi da al ayyama anan kwanukan shi wanda ya ji dadi, kenan kwanukan na yarinta, an gane? Sannan kuma ayyam anan me ake nihi, su ne wato kenan kwanuka waɗanda suke na sharri da mugunta, ma'ana waɗanda ubangiji ta'ala ya saukar da azaba ga waɗanda suka karyata manzanninsa, shi ne ya ce fa hal yantazihuna, wato masu karyata ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai suke jira ba, illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim, face kwatancin kwanukan waɗanda suka wuce gabanin su, suwa kamar mutanen annabi Nuhu, kamar mutanen annabi Hud, kamar mutanen annabi Salih da sauran al'ummun da ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da su. Ubangiji ta'ala sai ya ce kul, ce da su fantaziru, ku yi jiran abin da zai same ni, kamar yadda kuke cewa sha'irun na tarabbasu bihi raibal mannu, an gane ko? Am yaquluna sha'irun na tarabbasu bihi raibal mannu, shine Allah ya ce kul, ce da su fantaziru, ku yi jiran abin da zai same ni kamar yadda kuke faɗa, innima akum minal muntazirin, yace ni ma tare da ku ina daga cikin masu jiran abin da zai same ku, ma'ana ni da ku Allah zai yanke hukunci, a ƙarshe za a gane wane ne mai gaskiya wane ne makaryaci. Thumma nunajji rusulana, ubangiji ta'ala yace sannan mu ne muke tsiratar da manzanninmu dangane da wato abin da ya sauka na azaba, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani da mu, ma'ana in har azaba ta sauka, ubangiji ta'ala ya ce manzanninmu da waɗanda suka gasgata su mu ne muke tsiratar da su, wanda wannan na nuna mana cewa imani da Allah subhanahu wata'ala da imani da manzanninsa shine abin da ke kubutar da mumini ya tsiratar da shi game da dukkan wani kangi da duk wani kunci a rayuwar duniya da makoma lahira, duk bala'in da zai sauka to masu imani ubangiji subhanahu wata'ala zai tsiratar da su, an gane ko? Kamar yadda Allah ya tsiratar da annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suka yi imani da shi lokacin da azaba ta sauka, haka annabi Hud alaihi salam, haka annabi Salih da sauran manzanni, shine anan Allah ya ce thumma nunajji rusulana wallazina amanu, sannan mu ne muke tsiratar da manzanninmu da waɗanda suka gasgata su lokacin da azaba ta sauka. Sai Allah ya ce kazalika, kamar yadda muke tsiratar da manzanninmu da masu imani, haqqan alaina, Ubangiji ta'ala ya ce tsiratar da muminai haƙƙi ne a kanmu. An gane ko? Kenan anan kasancewar an shahi kana kenan da isim kinta sai aka wanzar da labarinta. Kenan kamar yadda muka tsiratar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani da su a lokacin da azaba ta sauka ga waɗancan al'ummu, Ubangiji ta'ala ya ce kazalika. Allah ya ce har yau haka lamarin yake. Haqqan alaina, haƙƙi ne akan mu. Nunji mu'minina, Ubangiji ta'ala ya ce duk wasu masu imani mu tsiratar da su lokacin da azaba ta sauka. A wata kira'a nunajji mu'minina. An gane ko? Haka kenan kamar yadda muka tsiratar da waɗancan manzanninmu da masu imani, haka duk wasu masu imani idan azaba ta sauka Allah ya ce mu muke tsiratar da su. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وبنجي تعالى يجي قل يا أيها الناس شيد سوء يا كو جماعة in kuntum fi shakkin min dini, in har kun kasance a cikin kokonto wato game da addini na, menene hikima anan cewa in har kun kasance a cikin kokonto game da addini na? Domin kasancewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo musu da wannan addini, kai tsaye suka karyata shi, suka nuna cewa abin da yazo da shi karya ne. To amma anan Ubangiji ta'ala sai ya ce da su in kuntum fi shakkin min dini, in har kun kasance a cikin kokonto game da addini na. Anan malamai suka ce amsa kasancewar daga cikin mutanansa akwai waɗanda kai tsaye sun karyata shi, akwai kuma waɗanda ba sa nan ba sa can, suna kokonto game da al'amarin da ya zo da shi na addini, sun samu shakka. To su ne anan Ubangiji ta'ala yake kira in kuntum fi shakkin min dini, in har kun kasance a cikin kokonto wato game da addini na, shine kiran da nake muku zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah, an gane ko? Dan haka ni bazan bauta ma abinda kuke bautawa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sun nemi cewa a yi yarjejeniya tsakanin su da shi, su bauta ma Allahnsa shi ma ya bauta ma gumakansu. An gane kenan suna da ɗan kokonto game da addinin shi, suna ganin gaskiya ne ba gaskiya ba ne, don haka suka nemi cewa a bauta ma gumakansu tare da shi, sannan kuma shi ma a bauta ma Allahnsa. To shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce ce da su fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah, ba zan bauta ma waɗanda kuke bautawa koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a taƙaice gumakanku. Sai ce walakin a'budu allaha allazi yatawaffaku, sani dai Allah da ke karɓar rayukanku in ajalinku ya kai, shi kaɗai zan ci gaba da bauta ma. Wannan daidai yake da wato suratul kafirun. Ubangiji ta'ala ya ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. To anan shine Allah yace fala a'budu allazina ta'buduna min dunillahi, ce da su bazan bauta ma waɗanda kuke bauta ma koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, walakin sanadi a'budu allaha allazi yatawaffaku, Ubangijin da ke karɓar rayukanku in ajalinku ya kai, shi kaɗai zan bauta ma har mutuwa ta ce. A nan a cikin amsar kanta yana ba su dalilin cewa duk wani wanda suke bauta ma koma bayan Allah bai cancanta ba a bauta masa, saboda bai isa bai kashi dan sharadin cancanta game da ibada sai wanda yake kashewa wanda yake kirayawa dan haka yace walakin a abudullahi allazi yatawaffaku ubangijin dake karban rayukan ku in ajalin ku ya kai shi kadai zan ci gaba da bauta ma an gane ko dan haka ce yake cewa allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay'in subhanahu wa ta'ala amma yushriku da can da yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un dan haka duk wanda bai isa bai kashi balantana ya raya balantana ya azurta ko ya talauta to bai cancanta ba a sarrafa masa duk wani abu mai sunan ibada ko mun kankantar sa dan haka anan yana nuna rashin hankalin su waɗannan gumaka ba su isa ba su karbi rayukan ku sannan kuma ba su suka rayar da ku ba ba sa azurta ku ba sa talauta ku me yasa kuke bauta musu da haka yace walakin sanadi a abudullahi allazi yatawaffakum ubangijin dake karban rayukan ku in lokacin ku yayi an gane ku wato shi kadai ne zan ci gaba da bauta ma sai yace wa umirtu wato an umarce ni an akuna minal mu'minin da zan kasance daga cikin masu gaskatawa da ji da bi zuwa gare shi an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan yana tabbatar musu wa umirtu cewa ni dai an umarce waye hore shi shine ubangiji subhanahu wa ta'ala an akuna da zan kasance minal mu'minina daga cikin masu imani da ubangijinsu ma'ana wanda suke kadai tashi a cikin ibada ba sa hada bautar shi da kowa wa an aqim wajhaka ubangiji ta'ala yace tsaye da huskar ka liddini akan wannan addini allamu anan bi ma'ana ala kamar yadda yake cewa yawma naquli samaa ka bayyi sijilli lil kutub ay ala al kutub anan bi ma'ana al maktub an gane ko shine yace wa an aqim wajhaka wato ka tsaye da huskar ka liddini akan wannan addini hanifa kana mai bujire ma komai kana mai fuskanta ga ubangijinka subhanahu wa ta'ala al-hanif kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga al-hanaf al-hanaf bi ma'ana al-mai ka karkace ma abu ka bujire masa to anan ana nihin cewa ya bujire ma komai ya kauda kai ya fuskanta gabaci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya siffanta Ibrahim alaihi salam da wannan shine yace wa ana akin waje haka yace ka tsaye da fuskar ka liddini akan wannan addini hanifan kana mai bujire ma komai kana mai fuskantar ubangijinka subhanahu wa ta'ala ajimulce mi ake nihi ya tsarkake duk wani abu mai sunan ibada ga ubangijinsa abinda ayar take nihi ma'ana shine tsarkake ibada ikhlas kamar yadda yace wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa shine anan yace wa ana aqim wajha haka wato ka tsaye da fuskar ka liddini akan wannan addini hanifan wato kana mai bujire ma komai kana mai fuskantar ubangijinka wala takunanna minal mushrikeen ubangiji ta'ala yace kada ka yadda ka kasance daga cikin masu hada bautar Allah da wani an gane ku kada kenan ya saki ya zamanto daga cikin mushrikai kenan mushrikai da shirka dole ne mu'mini ya raba hanya da su kamar yadda anan ubangiji ta'ala yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bi su mu ne ake jan hankalin mu wala takunanna minal mushrikeena Allah yace karka yadda ka kasance daga cikin mushrikai ma'ana masu hada bautar Allah da wani sai Allah yace wala tad'u min dunillahi kada ka sake ka bauta ma wani Allah ma la yanfa'uka wanda bai isa ba ya amfane ka da wani abu in har ka bauta masa wala yadurruk kuma bai isa ba ya cutar da kai in har baka bauta masa ba kaga wannan me yake nuna mana ashe ba kowa yake cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada sai wanda yake da mallakar janyo amfani da ije cuta ko kuma yayi ta duk wanda bai isa ba ya janyo ma kansa amfani balantana ya janyo ma wani bai isa bai ije ma kansa cuta ko ya ije ma wani balantana yayi ta to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada dan haka a can cikin suratul zumar ubangiji ta'ala yake cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani allahu bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi allah 'alayhi yatawakkalu almutawakkilun ubangiji ta'ala yace ce da su ku bani labari game da abinda kuke bauta ma kuma bayan Allah in aradani allahu bi dhurri in Allah ya nufaci ni da wata cutarwa ma'ana talauci ko rashin lafiya ko tsoro ko wani kunci hal hunna kashifatu durri shin goma kanku sun isa su yaye mun cutar da Allah ya nufaci ni da ita aw aradani bi rahmati ko kuma idan ubangiji na ya nufaci ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin sun isa su rike wannan rahama ta ubangiji subhanahu wataala su hana ta iso gare ni dan haka anan Allah ya ce masa wala tad'u min dunillahi kar ka sake ka bauta ma wani Allah ma la yanfa'uka abinda ba zai amfanar da kai in ka bauta masa wala yadurruk kuma bai isa bai cutar da kai in har baka bauta masa ba kenan sai wanda yake janyo amfani yake ije cuta ko yaye ta ya cancanta a bauta masa goma kansu fa ba sa aikata dai daga cikin wannan sai Allah ya ce fa in fa'alta in har ka sake ka aikata haka ma'ana ka bauta ma wani Allah fa innaka ka san da cewa kai idan yayin na minal zalimin wato kana daga cikin mushrikai abinda ake nihi da zalimin anan bi ma'ana al-mushrike domin babu zalincin da ya wuce shirka wanda asalin in aka ce zalunci shine dora abu ba a mahallinsa wanda ya dace da shi ba dan haka duk wanda ya sarrafa ibada ga wani Allah to ya dora ibada a mahallin da bata dace da shi ba saboda babu mahallin da ya dace a aza ibada sai wanda yake kashewa yake rayawa yake azurtawa yake talautawa yake janyo amfani yake ije cuta ko yaye ta shine ubangiji subhanahu wataala dan haka yace fa in fa'alta in har ka sake ka aikata haka ma'ana ka bauta ma wani Allah fa innaka idhal lalli kai yayin na min zalimin wato kana daga cikin azzalamai sune mushrikai kamar yanda Allah yace inna shirka la dhulmun adhim sai yace wa in yamsaska Allahu bi dhurri in har Allah ya shafe ka wato da wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko wani kunci ko furgici fala kashifa lahu illa hu ba wanda ya sai yaye maka wannan kunci face ubangijin da ya dora maka duk duniya gaba ɗaya inda za su hadu akan cewa sai sun raba ka da talauci ko rashin lafiya ko wani kangi da ka fada sun yi kadan an gane ku sai ubangijin da ya dora maka haka kenan sai ya ce wa in yuridka bi khairin idan ubangijin ka ya nufaci ka da wani alkhairi fala radda li fadli ba wanda ya isa ya maida ga fadla ta ubangijinsa an gane ko fala radda li fadli ba wanda ya isa ya mayar da fadla ta ubangiji subhanahu wataala ga bawan da Allah ya nufaci shi da wannan alkhairi makamanciyar wannan aya ta gabata a cikin suratul an'am an gane ko wa in yamsaka Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir a can gaba daya Allah yayi amfani da lafazin almas anan kuma sai ya dan bambanta a farko yayi amfani da lafazin almas sannan yayi amfani kuma da lafazin alirada a nuna mana cewa da wanda Allah ya riga ya nufaci shi kafin abin ya iso gare shi ba wanda ya isa hana da wanda kuma Allah ya riga ya bashi ba wanda ya isa ya raba shi da wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wataala ya bashi ko kuma kuncin da Allah ya dora masa dan haka wannan shine imani da alkadari na ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya same ka na kunci da wahala to ka tabbatar da cewa ubangiji ta'ala ne ya dora maka kuma bakka da wata mafaka face zuwa gare shi domin ba wanda ya sai yayi maka face shi haka duk abin da Allah ya nufaci ka da shi na alkhairi to ba wanda ya sai hana duk ni'imar da Allah ya jaddada maka ba wanda ya isa ya raba ka da ita sai dai in shi yayi ne dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ga Abdullahi dan Abbas yake cewa wa alam annal umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-sudur. Al'ummar duniya gaba daya tun daga Adam har zuwa kiyama mutun da aljan inda za su yi hadin guyuwa akan su amfanar da kai da wani abu to sun yi karin su amfanar da kai sai abin da Allah ya riga ya hukunta ya kaddara cewa zai same ka. Haka inda za su yi hadin guyuwa a bisa cutar da kai sun yi karin su cutar da kai sai da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara maka. To shine anan yace wa in yamsasakallahu bi dhurri, idan Ubangiji ta'ala ya shafe ka da wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko wani kunci, fala kashifa lahu, ba wanda ya isa yayi maka illa huwa bace shi. Kina wannan ana nuna mana duk kuncin da muka fada to ba wanda ya dace mu yi istighasa da shi illa Ubangiji subhanahu wata'ala, dan ba wanda ya isa yayi mana face shi. Wa in yuridka bi khairin, idan Ubangiji ta'ala ya nufaci ka da wani alkhairi, fala radda li fadli, ba wanda ya isa ya maida ga fadla ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka na daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan salam cewa daga sallah, Allahumma la mani alima a abait wa la mudi alima manat, ya Allah ba wani wanda ya isa ya hana ga abinda kai nihin ba bawanka, ba wanda ya isa ya hana. Kaga daidai yake kenan, wa in yamsaska wana wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli, sai ce wala mudi alima manat, kuma babu wanda ya isa ya ba wanda ka hana. Sai ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadi, alkhairi da sharri Allah na samar da shi ga wanda ya nufata daga cikin bayinsa. In ya nufaci ka da alkhairi ba wanda ya isa ya hana, in ya nufaci ka da sharri da mugunta kuma ba wanda ya isa ya yi maka, kuma ba wanda ya isa ya hana wannan abin da Allah ya nufaci ka da sharri ya kai kanka. An gane ko? Don haka anan daure tinkiya dabba a gida cewa wai in musiba za ta fada maka ta fada mata. Wannan ya ci karo da tauhidi, kuma na nuna cewa babu wani alama ta tausayi tare da kai, yaya musibar da kai kake gudunta kuma ka ringa fatan cewa ta fada ma wani. To shine anan yace yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Ubangiji ta'ala na samar da abin da yake nihi na alkhairi ko na sharri ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Wa huwa al-ghafuru, shine mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba. Ar-rahimu, kuma mashi kai ga bayinsa mu'minai, rahmat da bata shafar kowa face masu imani a gobar kiyama. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وبنجي تعالى يجي قل يا أيها الناس تشيد سوء ياكو جماعة قد جاءكم الحق من ربكم تبس wato gaskiya ta zo muku daga wajen Ubangijin ku, shine alqur'ani ko kuma gaba ɗaya kace musulunci. An gane ku? Qad ja'akumul haqqu min rabbikum, tabbas wato gaskiya ta zo muku daga wajen Ubangijin ku. Famani hitada fa inna ma yahtadi li nafsi, duk wanda ya shiryu ya san da cewa ya shiryu ne saboda kansa, domin amfanin shiryuwa zai dawo kansa tun daga nan duniya kafin makoma lahira. Dan kar ka yi tsammanin cewa in ka bi hanyar da ake bukatar ka bi, ka amfanar da Ubangiji subhanahu wata'ala da wani abu ko kuma ka amfanar da manzon shi. An gane ku? In ka bi hanyar da ake bukatar ka bi, amfanin gun wannan hanya zai dawo kanka a nan duniya da makomarka lahira. Dan haka Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi, duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai kanshi ya aikata ma. Haka yace kuma in ahsantum ahsantum li anfusikum, in kun kyautata kanku kun kyautata ma. Wannan na nuna irin wato gurin da su kafirai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wai suna ganin cewa in har sun yi imani da shi kamar sun masa wani abun azo a gani, wanda suke cewa lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a, ko kuma hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, aw takuna laka jannatun min nakilin wa a'nabin fa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira, أو تسكت السماء علينا كما زعمت كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
نعم
suna nuna cewa kamar in sun yi imani da shi sun masa wata gwaninta to shine anan Allah yake cewa ce da su an gane ko fa manihita da gaskiya dai ta zo muku daga wajen Ubangiji fa manihita da fa inna ma yahtadi linas duk wanda ya bi shari'a to ya san da cewa ya shiryu ne saboda kansa ma'ana domin amfanin wannan shari'a zai dawo kansa kenan kanka kama baka kara Allah da komai ba waman balla fa innama yahillu alaiha duk wanda ya kauce ma tafarki na gaskiya ya san da cewa yana kaucewa ne a bisa kansa ma'ana domin ukubar kaucewar nan za ta dawo kanka in ka bace kanka ka bace ma kamar yanda hadisin ya al-Qudusi Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina lan tablughu darri ko kuma durri fatadurruni wa lan tablughu nafi'i fatanfa'uni ya ku bayina gaba ɗayan ku Ubangiji ta'ala yace ba ku kai matsayin da za ku cutar da ni balantana ku cuce kafircin kafirai baya cutar da Ubangiji subhanahu wata'ala baya rage shi da komai kuma ba ku kai matsayin amfana ta balantana da za ku amfani ni imanin mu'minai gaba ɗaya bayya amfanar Ubangiji subhanahu wata'ala domin shi mawadaci ne in kai imani kenan amfani imani zai dawo kanka tun daga nan duniya kafin makoma lahira haka in ka bijire ma Ubangiji subhanahu wata'ala ba kowa ba ka cutar kanka ka cindar don haka yace fa manihi tada duk wanda ya shiryu fa inna ma ya hatadi li nafsi ya shiryu ne saboda kansa an gane ko domin amfanin shiryar zai dawo kansa in ahsantum kenan ahsantum li anfusikum wa man balla duk wanda ya bace ma'ana ya kauce ma tafarki madaidaici fa innama yadillu alaiha yana kaucewa ne ga kansa ma'ana domin ukubar kaucewar za ta dawo kansa kinan wa ina asatun falaha aifa alaiha sai yace wa ma ana alaikum biwakil ni dai ban zamanto ba mawakilci akan ku wanda zan tilasa ku in ce dole sai kun yi imani iya abin da yake kaina shine isar da sako na ku isar an gane ku dan haka shiryuwar mu'minai baya kara Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai kuma baya kara manzansa saboda shi manzansa in ya riga ya zo sakon da aka dora masa ya fada da wanda yayi imani da wanda bai yi imani ba gaba ɗaya yana da lada cikakke ba a tawaye masa komai ba ladan shi cikakke haka yake a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wattabi wa ma ana alaikum biwakil ni dai ban zamanto ba wakil nan fa'il ne bi ma'ana kenan maful bi ma'ana mawkul ban zamanto ba kenan abun wakiltawa akan ku cewa dole sai na tursasa ku kun yi imani iya dai abin da yake kaina kawai in fada muku gaskiya wanda Allah ya masa dace ya bi wanda kuma Allah ya nuface shi da bata ya kauce sai ya ce wattabi ma yuha ilaika Ubangiji ta'ala ya ce masa bi abin da aka yi maka wahayi shine alqur'ani da sunna wasbir ka dau hakuri game da duk wanda ya saba maka hatta ya hukuma Allah har akai lokacin da Allah zai yanke hukunci tsakaninka da su wa huwa khairul hakimin Ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu hukunci in har ma akwai wani mai hukunci to Ubangiji ta'ala shi yake sama da shi to dan haka anan Allah yana umarnin manzonsa sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba abinda aka yi masa wahayi shine alqur'ani da sunna wanda kasancewar umarnin bai takaita akan shi ba ya hada dukkan al'ummar shi har zuwa kiyama an gane ko iya abinda ake bukata mu bi shine wahayin Ubangiji subhanahu wataala alqur'ani da sunna sai ya ce wasbir sannan ka dau hakuri kenan daukan hakuri anan a bisa yin biyayya ga Ubangiji subhanahu wataala da daukan hakuri kenan game da saba masa sannan da daukan hakuri akan dukkan matsin lambar da mutum zai hadu da shi akan bin wannan tafarki wanda yake madaidaici shine yace hatta ya hukuma Allah har akai lokacin da Allah zai yanke hukunci tsakaninka da waɗanda suka saba maka wa huwa khairul hakimin Ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu hukunci da wannan kenan muka zo karshen wannan sura da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.